Hausa na muryar Amurka ce magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahir Mishanu ce tare da Zahra Aminu Fage. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji yadda makuntan kasar Nijar suka fara samarwa mutanen da ambaliyar ruwa ta raba da muhallinsu fansunoni.
A bamu wuri da zamu zamna da marake kuma an ka taho wai wanda yana da takardan gida za a gaskiya mu muna haya ne ayi mu koran kare
har yanzu dai a Niger din an sanda sun gano wasu kwayoyi da ababen fashewa da aka boye a cikin wata mota da ta zo daga kasar waje za ku ji karin bayani muna kuma tafi da rahoto na musamman daga Awal Garba a kasar Kamaru a ƙarshe za ku ji labarin wasanni amma kafin nan bari mu fara da shan labarin duniya tukunna
jama'a masu sauraro barkanku da warhaka a yau juma'a kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi da dan takarar jam'iyyar Democrat Jenny Raskin sun gabatar da wani kudurin doka na kirkirar wani committee wanda tanajin kundin tsarin mulki na 25 zai bashi ikon yin aiki tare da mataimakin shugaban kasa Mike Pence dan dakatar da shugaban Amurka daga aikinsa Pelosi ta sanar da kudurin dokar ne bayan da ta yi kira ga gwamnatin Trump a farkon wannan makon da ta yi karin bayani game da lafiyar shugaba Donald Trump wanda aka gano kwanan nan ya kamu da COVID-19 a bayyane yake cewa yana shan magani duk wani da ke cikin mu da ke shan maganin wannan yanayi ne tsanani baya cikin cikakken hayyacinsa abinda Pelosi ta faɗa manema labarai kenan a yau Juma'a a Capitol Hill bayan da aka bayyana wannan kudurin dokar sai Trump ya shiga shafinsa na Twitter yana ne cewa Mashiririciya Nancy Pelosi tana duba yiwuwar amfani da tanadin da ke cikin gyara na 25 na kundin tsarin mulki da maye gurbin Joe Biden da Kamala Harris. Yan jam'iyyar Democrat suna son hakan ta faru da sauri saboda Joe Milikimo ba zai iya ba. Mutane fiye da miliyan 36 da rabi ne suka kamu da coronavirus. Yayin da kwayar cutar ke tabazuwa a duniya baki daya a cewar kididdigar cibiyar bayar da bayanan cutar coronavirus ta John Hopkins. Kasashen Amurka da India da Brazil suna kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar. Ma'aikatar lafiya ta India ta bada rahoton kamuwar mutane sama da 70,000 waɗanda suka kamu da cutar a cikin awanni 24 da suka gabata. Amurka tana da waɗanda suka kamu da cutar sama da miliyan 700,000 kuma sama da mutane 200,212 ne suka mutu. India na da kusan miliyan 700,000 da suka kamu da cutar sannan sama da mutane 600,000 ne suka mutu yayin da Brazil ke da sama da mutane miliyan 5 da kuma mutuwar mutane kusan 149,000 Russia ta bada rahoton mutane 12,126 ne waɗanda suka kamu da cutar a ranar Litinin wanda ya kawo jimillar mutane miliyan 172,238 waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a ƙasar wasu jami'ai sun ce mai yiwuwa a sake sanya sabon takunkumi A halin da ake ciki kuma kasar Jamus ta bada gudunmawar sama da dala miliyan 1 na kayan aikin kiwon lafiya ga kasar Peru don taimakawa mutane a yankuna masu nisa a shiya ta Amazon saboda annobar coronavirus. Kyautar kayayyakin ayyukan jin kai ta jiya Alhamis din ta hada da na'urar bada iskar oxygen da abin auna zafin jiki da kuma na'urar gwajin cutar coronavirus fiye da 32,000 ga kwararru a fannin kiwon lafiya da nufin taimakawa mutane 90,000 na al'ummomin da ke fama da rashin kulawa a yankunan karkarar Amazon na kasar. Tila Mizeti na ma'aikatar kiwon lafiya ta Peru ya godewa zuwa kasar Jamus kan gudunmawar yana mai cewa hakan ya bude damar karkatar da akalar kyautatawa ɗan asalin yankin waɗanda ko da yaushe ake bari a baya waɗanda kuma abubuwan ci gaba ke wahalar isa zuwa gare su saboda nisa kyautar wani bangare ne na yarjejeniyar da aka sanya wa hannu a watan Agusta da nufin samar da kayayyakin kulawar lafiya ta farko ga yawancin ɗan asalin kasar waɗanda ba su da cibiyar kiwon lafiya ya zuwa yanzu kasar Peru ta tabbatar da waɗanda suka kamu da cutar fiye da mutane 838 kuma kusan sama da mutane 33 ne suka mutu Tsohon dan takarar shugaban kasar Mali Samaila Sisi ya gana da shugaban rukun kwaryar kasar a daren jiya Alhamis a karan farko tun bayan sakin sa a wannan makon da masu kaifin kishin Islama suka yi a musayar fursunoni Sisi wanda aka sace watanni 6 da suka gabata bai bayyana yanayin tattaunawar da yayi da ba indawo da sauran manyan mutane a fadar shugaban kasar ta Mali ba Sisi yayi magana ne kawai game da garkuwar da aka yi da shi yana mai cewa galibi ya kasance cikin kadaici yana rayuwa cikin mawuyacin yanayi amma ba azabtar da shi ba masu tsauraran ra'ayin addini sun saki Sisi da wasu turawa uku a arewacin Mali kwanaki kadan bayan da gwamnatin ta Mali ta saki kusan mayaka 200 duk da damuwar da sakin nasu na iya ƙara dagula kasa sir
to agaida Zahra Aminu Faye wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to bari mu shiga taskar rahotannin namu A jamhuriyar Niger watanni kimanin 2 bayan da ambaliyar ruwa ta tilasawa wasu mazauna birnin Yamai samun mafaka a makarantun boko sanadiyar rugujewar gidajen su gwamnatin kasar ta fara kwashe waɗannan mutanen don mayar da su wani sansani na musamman a yayin da ya rage mako ɗaya a sake bude makarantu wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani
lokacin da wata babbar motar soja ta iso sansanin da ake kira Kangamo kenan dauke da gwamman mutanen da aka kwaso daga makarantar Ecole Fikisoidoye dake shiyar Yamai ta biyar wannan sabuwar unguwa da hukumomi suka kafa a matsayin wata mafakar wucin gadi na kunshe da daruruwan dakunan tamfol da aka rarrabawa mutanen da ambaliyar ruwa ta ruguza gidajen su
ni suna na Balkisu Ummar mun kaila to wallahi sai da mu ce mun gode musu Allah zai saka musu da alheri mun taho alhamdulillah mun gode musu mun taho mun gani mun gode mun ka godewa Allah zai saka musu da alheri da ka samu ka tai kallabe sai ka sai kai mai yaran ka abinci tunda nan ga ba ka iya ce ka samu kudin taxi na zuwa nan ga har zuwa wadata shi kama bai kai mutum ya tai ya komo ka gani ko amma wallahi mun gode musu
amma sai ne mun zo nan laya dati numero 5
na shiga ciki gare
na gan shi ya duka suna ciki
to yaya kaga dakin ya muku ya ishe ku ba
alhamdulillah ya isa wallahi ya isa dama cikin class muna mutuna 20 yanzu saka mai naji bonge yale sun samu dace
sasanin ya tanadi pamfunan ruwa da makarantar primary yayin da a nan gaba za a yi jonin wutar lantarki to amma malama Delu Usman na cewa akwai wani hanzari ba gudu ba
muna da yara masu lakwal manya wanda ba su iya tsayawa nan ga sai sun shiga cikin Yamai mu ko ba mu da abun hawa wanda za su tsaya da san shi ko ba gaskiya ba kuma muna da kanana wanda sai kirkise ne suke lakwal kuma su ma ba mu da abun da zamu hauda su sai kenan wannan ne gwamnati zai diba amma mu daukar mun mataki bisan shi
wasu daruruwan mutanen da muka tarar a makarantar ta kirkise ta biyu sun ce basu ji dadin tsarin da aka yi amfani da shi wajen tantance waɗanda za a baiwa mafaka a wannan sabon sansani ba.
Maimuna Umaru, wallahi muna hali kakamuka. An kake kwashi mutane. Mutane duka su koma Kenya. Su yi zaman su amma zama kadan za a yi. Sannan a kai mu Kenya. A ba mu wuri da za mu zauna. Da marake kuma an ka taho. Wai wanda yana da takardan gida za a ga shi. Mu muna haya ne. A yi muna koran kare.
Mun yi sunana mu kai Garba. Delegation sai dai. Kowa da mata da sunanan da maza. Sani da harkar cikuciku ne.
Wannan haya ne muke ruwa yakin yanzu bamu san inda zamu tai ba.
Dubban mutane ne ambaliyar ruwa ta raba da gidajen su a fadin kasar Nishar a Bana sakamakon ruwan saman da aka tafka kamar da bakin kwarya yayin da a yankunan da kogin kwara ya ratsa ruwa ya haddasa babbar barna. Lamarin da ya tilasta wa jama'a tarewa a makarantu daban-daban sai ne kuma lura da kuratawar lokacin kammala babban hutun yan makaranta ya samu hukuntar Nishar kaddamar da shirin kwashe irin waɗannan mutane zuwa wata sabuwar mafaka. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Mai Adamu da Nijar.
To har yanzu dai a Nijar din ɗan sanda na garin Abalak sun yi wani gagarumin kamun kwayar da waɗansu suka ɓoye da kayan haɗa ababe masu fashewa da aka kutso da su daga wata ƙasa da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rundunar rufarar 'yan sanda ta gundumar Abalak a cikin jihar ta wajen guriyar Nishar ta yi wani wawan kamun huhun kwayar daga 56 da waɗansu ababe 750 na haɗa kaya masu fashewa a cikin wata motar ta fito daga wata ƙasar waje. Kayan da an bullo da su ne daga wata ƙasa makwabciyar jamhuriyar Nijar ake kyautata zaton ƙasar Libya ce dake cikin halin rabbana kawada ta mu tun lokacin da aka kafar da mulkin Muhammad Gaddafi kusan shekaru 10 da suka gabata. Miyagun sun saka kwayar cikin ledodi ne kamin su abukata a cikin wasu jikuna inda suka tsaga su daga bisani a cikin bidudowan mai masu ɗaukar lita 25 kowannan su. Suko kayan haɗa ababen kwashewa 750 sun saka su ne a cikin kowa wake a cikin buhuhuwa. Shugaban gundumar Abalak da ya kaiwa jami'an tsaron jinjina ta musamman tare da sarakunan gargajiya na wannan yanki da manyan katan bariki na yankin Abalak da shugabannin rundunonin tsaro na Abalak ya ci wa jami'an tsaron 'yan sanda da su kai wannan wajejin kamun. Da sunan hukumar wannan kasar ba abin da za mu yi sai mu gaishe ku mu ƙara muku guzari haka ma ku san muna tare da ku kuma hukumomin jamhuriya ta bakwai na kai muku jinjina ta musamman. Jami'an tsaron na Abalak na kamun kwaya sosai da makamai a baya-bayan nan a wannan hanyar da mafi yawancin lokaci masu hituwa daga ƙasashe makwabtan arewacin jamhuriyar Nijar ne da ke fama da matsalolin tsaro na masu zafin kai na kishin addini ke shigowa da su. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To madalla yanzu kuma ga Awwal Garba da rahoton sa na musamman daga kasar Kamaru.
A farkon makon nan ne gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta umarci dalibai da su koma makarantun su bayan zaman gida dole da cutar annobar coronavirus ta sanya al'umma a ciki. Sai dai gwamnatin kasar hali da hukumar ilimi na kasar Kamaru sun sanya waɗansu matakai wanda za a bi kafin daliban su fara shiga ajinsu na karatu kamar wanke hannaye da sanya takunkumi na baki da hanci da kuma bada tazara a cikin abubuwansu da ma kayyade yawan dalibai a kowane aji. Alhaji Garba Abubakar ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin dalibai a kasar jamhuriyar Kamaru.
Alhaji Garba Abubakar, gashi gwamnatin kasar Kamaru ta umarci dalibai da su koma karatu bayan an yi zaman watanni 7 ana zaman dishin a gida a lalin cutar ta COVID-19 na barus kuma ga yadda kuma makarantar ya baro a matsayinka na ɗaya daga cikin uba na yara kuma ɗaya daga cikin kwamiti na kungiyar nan na wato iyayen yara na makarantu a kasar Kamaru. Me za ka faɗa a daidai wannan lokaci?
Alhamdulillah, mun gode wa Allah kuma muna wa gwamnatin Kamaru godiya tunda yake rana 5 ga wata an koma makaranta a duk kasar Kamaru, amma ba wai kan san kowani shekara ranan farko ba haka ai ba cika ake yi ba, sai daga baya mutane iyaye suke samun dan abin da zasu taimaka wa ƴaƴansu su biya kayan saya musu littattafai da abin da zasu yi amfani da shi a makaranta. Amma mun gode makaranta kan alhamdulillah gwamnati ya cika alkawarin sa, an bude makarantu, iyaye ko muna nan muna ta rajista, yara sun so makaratu wanda kuma zasu so zamu lati sunan najin nan da litinin mai zuwa in Allah ya taimaka ka makaranta zai tafi yadda mutane suke tsammani. Amma an samu goyen bayan iyayen almajirai sun goyi bayan cewa yara su koma makaranta ba za a yi komai ba ilimi ba.
To ya kake ganin gwamnati ta dauki matakai akan yadda ake kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ko covid-19?
Gwamnati ya dauki matakai akai kuma ya nuna yadda makarantu za a dinga koyar da ilimi da akwai wanda su je da safe, wato manyan makarantu kai, wato secondary, da akwai wanda su ma da safe su tsaya da 12 da rabi, da akwai wanda su ma karfe 1 su tsaya da karfe 5 da rabi. Haka za a din kuma a ya saka cewa yara 50 ba za su fita 50 a cikin daki ba. To kaga ya zama cewa gwamnati kuma a gefen makarantu an kara, za a kara karfin likitoci wa'anda ko kuma masu abin nan za su, in yaro na da shi ciwo za a yi sauri a kai shi inda ya cancanta a kai shi, kuma kafin yaro ma ya shiga daki makaranta ma shi ya wanke hannu ya tsaftace kanshi ya duba zafin jikinsa, in abin da ya fice yadda ya cancanta shi a je a kai shi tukuna wajen asibiti a tafiyar da abin. Ina jin dai abin da kuma matakin da kungiyar kiwon lafiyar duniya da kungiyar da ministan din kiwon lafiyar kasan Kamaru aka shimfiɗa, gwamnati ya tsaya a kai, kuma ina la'akari a tafiyar da abin yadda wa'annan kungiyoyin suka shimfiɗa abin da za a kare yara.
To sai ta bangaren bindin ba mai da iyayen yara sun samu matsaloli wajen komawa makaranta, ɗaya daga cikin iyayen ɗalibai malashinsu ya yi mini ƙarin haske.
Alhamdulillah dai sukul ya fara a nan lafiya kuma cikin kwanciyar hankali tunda ba a ji wani hayaniya ba. Wasu sun fara sukulin amma haka zalika wasu sun samu akasarin haka domin akwai iyaye da dama wanda ba su tanadi komai ba na maganan komawa sukul yaran. Dalili da yasa menene ana sukul zai koma ba zai koma ba zai koma ba zai koma ba, wasu sun yi tanadi wasu kuma ba su yi tanadi ba. Wasu kuma dalilin da yasa ba su yi samu sun mai da yaran su sukul ba ayyukan da suke yi ne ya tsaya. Me ya tsaya da wannan aikin gwamnati ne ta samu ta tsaya musu da wannan aiki, in yanzu ba su iya yin wannan aiki in cikin tsanaki. Alal ga misali kamar masu aikin acaba. Aikin acaba yanzu ya zama na cewa a nan ba minda gwamnati ta saka doka wanda ya zama na cewa aikin gaba ɗaya ma kamar an hana su aikin ne kawai ga baki ɗayanta. Domin babu yanda za a yi a ce za ka yi aiki amma an hana ka ba za ka iya aiki daga wani hanya zuwa wani hanya ba. Ke dai ka yi aiki kana nan a cikin anguwanka, wanda ni da kai mun san cewa aikin a caɓa a cikin anguwa ba zai taɓa yiwuwa ba mutum ya samu abin da zai samu ya ci har ya shigar da iyalai shi ballantana ma ya fara maganan komawa bokun yara. To hakan ya jawo matsaloli da yawa wanda muna gani yara da yawa ba su samu sun samu sun tafi school ba. In ga yaro ka ce ya baka koma school ba ya ce maka ai babana bai sayi min takardu ba, babana bai biya mini kuɗin school ba, babana bai kaza ba, babana bai kaza ba, yana daga ɗaya daga cikin dalilin da ya saka kenan. Domin yanzu ayyukan ya zama na cewa in ka tashi da safe kana aikin a caɓa za ka yi aiki daga safe har dare, in ka samu ma jaka uku sai ka ce alhamdulillahi domin ka zuci sannan ka zuba mai da sauransu ka nemi na ci. Gwamnati ta hana da sake gari domin a samu a yi aiki yaran su koma sukul. haka zalika kuma anguwan da wasu yaran suke zama da inda za su fito su tafi school in ya zama tashin hankali domin babu yanda za a yi su samu su fito wanda anguwan da ce dai su ɗan ataba ne suke tabawa a wannan shashin in sannan kuma aka zo motan masu taxi sun ƙara kuɗin taxi tunda sun san cewa wa'ancan ba su aiki yanzu su kuma ya zama wato ya zama advantage da nasu sashi kenan abinda ake fama da shi kenan yanzu amma alhamdulillah wasu sun koma school mun ga school ya fara ba harbi harbe ana nan a cikin kwanciyar hankali da tsanaki
alhaji Ibrahim mai yaji ɗaya ne daga cikin masu fada'aji a bangaren da suka kwashe sama da shekaru hudu ba ga gudanar da karatu ko harkokin kasuwanci a wannan bangaren na kasar Kamaru ga abinda yake mini
a kasar Kamaru an koma makaranta kuma muna jika cikin wa'anda tun wancan shekara ma mun ta wannan kamfen cewa gara yara su koma makaranta to a yanzu haka na yan aware ma sun rabu kashi biyu wa'ansu sun yadda koma wa'ansu ba su yadda ba amma wala kullu hali wa'ansu yanzu ne yara da sun so makaratu galibin su wa'ansu sun koma makaranta amma duk da haka a tsorace ake har a yanzu dai karatu a tsorace ake yi kamar shekaru baya da ya wuce yara akwai makarantun da yara za su tafi sai dai su sa wani kaya daban takardun makarantunsu ma su sa shi kamar a posan kasuwa sai su isa makaranta za su canja kaya sannan su shiga ɗakin karatu to wancan shekarar ma aka daka ta gwamnati din da har dai shekarar ya kare a yanzu ma a haka aka so ma ta wani amma adadin makarantun da su bude shekarar nan ya fi na bara to muna roƙon Allah dai Allah sa dai a ci gaba dai a haka nan dai kadan dai ana yin domin ɗan aware wasu sun ce yanzu yakin nasu da gwamnati ya riga ya wuce lokacin wai rike ya kuro hana su karatu domin a riga an nemi sa yazo an samu sun samu babban foundation wanda dole kuma ƙarshen da shi duniya ta ji su sai duniya ta ji abin su ya bukata to mu dai namu dai addu'a ne dai Allah sa dai a ci gaba da haka a samu dai yara su karatu a cikin dan kwanciyar hankali
barista yaya shi ma ɗaya ne daga cikin malauna a jihar Arewa mai nisa na kasar Kamaru ya mini ƙarin bayani kai dai a mazauni a bangaren arewacin Kamaru musamman a can garin Kusiri an da Boko Haram suke ta kai hare-hare kuma makarantu sama garin Kusiri a cin ne wanda aka rufe a jihohin arewacin kasar Kamaru saboda ta'addin musulmi na ƴan ta'adda
eto wato a gaskiya mama Zarba mitin gwamnati ba ta dauki wani manyan matakai ba ba gaskiya ina ga ba ma 300 ba ina ga yanzu kai wasa gaba ɗaya makarantun arewa sai su rufe su duba da cewa matsalolin da ainihin wato arewacin Kamaru yake fuskanta kuma har yanzu babu wani ƙoƙarin mataki da ake ɗauka a kan talakawa wato ba buɗe makarantun ba wato a halin gaskiya talakawa suna cikin hali gagani gari kuma har yanzu gwamnati ba ta ba 'yan arewa wani kyauta wani wato gudunmawa na a zo a gani ba kamar irin takardun makaranta irin su uniform ɗin yara kaga dole yara za a siya musu takardun makaranta kuma za a yi musu uniform to kaga kuma ya kasance cewar 'yan arewa musamman kasar Marwa sun karbi zuwa Lakkas Kusiri gaba ɗaya mutane sun galabai da yanzu kowa ta abinci ke yi ba wai ta yaran su koma makaranta ba babu wanda baya son yayansa su yi karatu to amma na hali kakani ta yi da al'umma suka shiga to shine a gaskiya wato mutane suke
to ya kace ganin kamar ta bangaren ambaliyar sama da sauran abubuwa wanda yake shuka da jama'a suka yi na bangaren noman shinkafa auduga da sauransu wato duk abin ya riga ya daidaice
wato a gaskiya abin da yake so mutane su gane wato mutane arewacin Kamaru mutane ne wanda suke tafi da harkoki guda biyu zuwa uku noma da kiwo da kasuwanci kasuwanci dama boko haram sun riga sun datse kasuwanci gaba da corona da covid-19 ta zo ta datse kasuwanci yanzu kuma ambaliyar ruwa ya zo ya cinye gonaki saboda ina san gonaki da yawa na yi magana da manoma da yawa gonaki da yawa sun yi shinkafa da kuma irin su dawa su masara ruwa da yawa ambaliyar ruwa ya cinye wasu gidajen su ya zube to kaga mutane suke a cikin wannan halin ga abinci wato ambaliyar ruwa ya cinye gonaki kaga ana ta halin gagari sai na bangaren abinci to kaga ba mutumin da baya son dan shi yayi karatu a wannan zamani kawai abubuwan ne suke tin garin su mama Algarba to a gaskiya ina da kyau hukumomin kasar Kamaru da manyan arewa don Allah kada su zama manyan banza kada su zama manyan dumama benci ne kawai a birnin yawun ya kamata su waiwayi talakawansu kuma su ba ƴaƴan talakawa wato ainihin takardun makaranta da uniform a taya musu a taimaka ma ƴaƴan talakawa kuma a buɗe wa mutane kusuri boda da yemena in aka buɗe za su ci gaba da shugabanciwa za su ci gaba da harkokinsu insha Allah kowa zai ɗauki nauyin kansa.
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM to yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Hukumar kwallon kafa ta sashen Kungiyar Kamaru sun kafo sun yi kokari na ganin cewa an fara gudanar da wasan liga a faɗin ƙasar a yanzu haka gwamnatin ta ce ya kamata a ɗauki matakai domin kare masu taka ledan a faɗin ƙasar da kamuwa da cutar ta covid-19 sai dai kimanin shekara guda kenan da kula-kula ɗin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suka dakatar da gudanar da liga saboda wannan cuta ta coronavirus Kotu Sulemani ya yi mini ƙarin haske
har yanzu dai ba fara ba an samu jinkiri game da wannan cuta na covid-19 wanda ya kawo abu ya koma baya shi league da za buga na 2020 zuwa 2021 ana kammalawa kasan har yanzu a kasan Kamaru gwamnati ba ta saki wa'ansu abubuwa ba don a samu a soma buga wannan wasan
sai dai ɗaya daga cikin masu sana'ar taka leda a kasar Jamhuriyar Kamaru Malam Muhammad Shima ya nuna korafinsa ga hukumomi da kuma kula-kula ɗin kasar Jamhuriyar Kamaru don kare su ƴan wasan da kamuwa da wannan cuta ta coronavirus
a wasanni na league kamar irin su professional football na nan kasa kenan Kamaru kamar MTN Elite 1 da su Elite 2 ya kamata wato gwamnati ta wato buɗa gurare na wasanni da kuma sa wato dokoki da hukumar kiwon lafiya ke badawa wanda in za a shiga filin wasa dole sai an kasance an killace kai an samu wato takunkumi an shiga da shi don a ji a kalli wasa to hakan in suka yi nake ga gaskiya sun gama mana komai
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Awal Garba da labarin wasanni yanzu kuma sai zan kun shirin mu na karshe wato labarai a takaice
a yau juma'a kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi da dan takarar jam'iyyar Democrat Jenny Raskin sun gabatar da wani kudurin doka na kirkirar wani kwamiti wanda tanajin kundin tsarin mulki na 25 zai bashi ikon yin aiki tare da mataimakin shugaban kasa Mike Pence dan dakatar da shugaban Amurka daga aikinsa Pelosi ta sanar da kudurin dokar ne bayan da ta yi kira ga gwamnatin Trump a farkon wannan makon da ta yi karin bayani game da lafiyar shugaba Donald Trump wanda aka gano kwanan nan ya kamu da covid-19
Mutane fiye da miliyan 36 da rabi ne suka kamu da coronavirus yayin da kwayar cutar ke tabazuwa a duniya baki daya a cewar kididdigar cibiyar bayar da bayanan cutar coronavirus ta John Hopkins. Kasashen Amurka da India da Brazil suna kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar. A halin da ake ciki kuma kasar Jamus ta bada gudunmawar sama da dala miliyan 1 na kayan aikin kiwon lafiya ga kasar Peru don taimakawa mutane a yankuna masu nisa a shiya ta Amazon saboda annobar coronavirus. Tsohon dan takarar shugaban kasar Mali Samaila Sisi ya gana da shugaban rukun kwaryar kasar a daren jiya Alhamis a karon farko tun bayan sakin sa a wannan makon da masu kaifin kishin Islama suka yi a musayar fursunoni.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo wato karshen shirin namu baki daya. Sai kuma anjima da Asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Zahra Aminu Fage wanda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Madina Dahiru Meshani ke cewa a kwana lafiya.